Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokacin a wannan safiyar Talata 19 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka za su saurari shaidu 9 akan binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong. Sannan hukumomin Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na kokarin dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato ESCC ta tafke tsohon ministan shari'a Muhammad Bello Adoke tare da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa.
To yanzu muna kokarin mu sabin nashi charges din da muka yi preparing against ga su mun kashi kotu Federal High Court akan maganan money laundering da kuma stealing.
A jihar Borno kuwa gwamnatin jihar ta ce tana buƙatar ƙarin tallafin kuɗaɗe daga babban bankin duniya a daidai lokacin da take tsumayen dubban 'yan gudun hijira da za su dawo jihar daga ƙasashen Kamaru da Nijar.
More areas are liberated, therefore we need more non-food items also for onward distribution.
Yes, ya kowura ne da dama da zaka aka ento don haka muna buƙatar kayayyaki da dama.
Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a, wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta Talata tare da shaidu uku da kuma abin da suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyar siyasarsa. Duka dai kwamitocin Majalisar Wakilan za su saurari shaidu 9 ne a lokacin zama 5 daban-daban da za a yi a yau Talata da Laraba da kuma Alhamis na wannan makon. Sai dai shaidar da aka fi saka ido za ta zo daga jakadan Amurka a ƙarshen a ƙasashen tarayyar Turai da ya ba da gudunmuwar dala miliyan 1 ga kwamitin shirye-shiryen rantsar da shugaba Trump Gordon Sondland. Da alamu Sondland ya taka rawar gani a tattaunawa tare da Ukraine akan zargin da ake yi cewa shugaba Trump ya buƙaci Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shugaban ƙasa na shekara 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden akan cin hanci. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong, yayin da aka samu arangama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a yankin kwanan nan da a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Muna sake kira ga dukkan bangarorin a yankin Hong Kong da su kwantar da hankali. Tashin hankali daga dukkan bangarorin ba za mu yadda da shi ba. Gwamnatin yankin Hong Kong ita ce take da alhakin samar da zaman lafiya a yankin na Hong Kong. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a takaice a ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka. Jawabin na Pompeo yana zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara samun tashin hankali da 'yan sandan yankin Hong Kong suke barazanar yin harbi da harsashen gaske idan masu zanga-zangar ba su daina amfani da makamai ba a sabuwar zanga-zangar kin jinin gwamnati. Jami'an tsaro su kadai ba za su iya warware rashin zaman lafiya da tashin hankali ba. Dole ne gwamnati ta dauki kwararan matakai don magance damuwar jama'a, a cewar babban jami'in diplomasiyar na Amurka. Hukumomi a Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta barke a duk fadin kasar, wanda a cikinta akalla mutum 8 suka mutu tunda aka fara ta a ranar Juma'ar da ta gabata. a cikin wata tattaunawa da sashin muryar Amurka na Farshen jiya Litinin, daraktan wata kungiya da take saka ido kan yanar gizo da ke London mai suna Internet Observatory NetBlocks, ta ce hanyar shiga yanar gizo a kasar Jamhuriyar Musulunci ta toshe ne bayan da Iran ta rufe yanar gizon kasar tun ranar Asabar da daddare a gogon yankin. Wannan kusan na ce sun rufe gaba ɗaya ne a cewar Abtoka. Akwai hanyoyin shiga yanar gizo 'yan kaɗan da suka fito daga cikin ƙasar, amma waɗannan sai da 'yan dabaru yanzu haka, don haka ba wai abu ne da za a ci gaba da ɓoye waɗannan hanyoyi ga mutane ba. Toka ya ce waɗansu 'yan Iran da suke da dabaru za su iya samun damar yin amfani da yanar gizo idan suka yi amfani da wani layi tsaye ko babban hanyar sadarwa a maimakon amfani da wayoyin hannunsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta faɗa jiya Litinin cewa tana ganin matakin da Amurka ta yanke na ɗaga rawar dajin haɗin gwiwa tare da Koriya ta Kudu a matsayin wani ci gaba. Wani kudurin doka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi ya caccaki tarihin take haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa da ya yi ƙamari da take so ta tattauna shirinta na daina ƙera makaman nukiliya tare da Amurka. Mafarkin da Amurka take yi na ganin mun daina aikace-aikacenmu a lokacin zaman sulhu tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa yana cikin jerin manyan abin da za mu tattauna, wanda ya nuna cewa Amurka ba ta da niyyar aiki na gaskiya tare da mu domin mu daidaita al'amuran da suka shafe mu, bisa ga cewar mai magana da yawun ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa a cikin wata sanarwa. Don haka mu ma ba mu shirya saduwa da irin waɗannan abokanan sulhu ba. Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasashe da dama da suka jagoranci ƙudurin akan yanayin take haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa a kwamitin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da kare haƙƙin bil'adama, wanda ya samu goyon bayan gaba ɗaya a ranar Alhamis da ta gabata, kuma a ciki ya buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya duba yiwuwar ci gaba da saka takunkumai da za su auna waɗanda suke Koriya ta Arewa da suke cin zarafin ɗan adam. Ya kuma buƙaci kwamitin da ya tura Pyongyang zuwa kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Ministan harkokin wajen Libya ya faɗa jiya Litinin cewa harin da aka kai da jirgi mara matuƙi da ya yi sanadin mutuwar mutane a kan kamfanin biskit a Tripoli babban birnin ƙasar na iya zama laifin yaƙi. Muhammad Tahir ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suke taron da suka saba yi don tattauna halin da ƙasashen arewacin nahiyar Afirka suke ciki cewa wannan laifin yaƙi ne da aka kitsa shi. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, Gassam Salami, ya faɗa wa kwamitin sulhu ta hanyar tattaunawa a bidiyo daga makwabciyar ƙasar Tunisiya cewa akalla mutum 10 suka mutu da kuma sama da mutum 35 suka ji raunuka a harin na ranar Litinin. Abin da ya bayyana gaba ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu bakin haure ne, amma kuma akalla mutum 2 'yan Libya ne, a cewar Salami. Ko da kuwa harin da aka kai shi ana sane ne da ya auna kamfanin ko an kai shi ba tare da nuna bambanci ba, ya zama an aikata laifin yaƙi. Ya kuma ƙara da cewa ya kamata a tuhumi ministan harkokin wajen ƙasar, sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kaiwa.
Kuma gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. Rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa, wato Interpol, ta kama tare da tsare tsohon ministan shari'a na Najeriya Muhammad Bello Adoke a birnin Dubai. Kamun nasa da ya biyo ne bayan da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bayar da umarnin yin hakan sakamakon buƙatar yin hakan da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta gabatar, inda take tuhumar tsohon ministan da wawure dukiyar ƙasa. Shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya tabbatar da kama Adoke a wata zantawa da wakilinmu Saleh Shehu Ashaka.
Dawa mun yi requestin ko ina aka gan shi a rike shi, sun ba mu yi wani red alert na Interpol ɗin, muna contacting Interpol ɗin mun rubuta musu yanzu muna kokarin mu sabin nashi charges din da muka yi preparing against him kasan mun kashi kotu federal high court akan maganan money laundering da kuma stealing da kuma state high court muna da copies na charges din yanzu muna nan muna kokarin mu scanning to chain interpol din a Dubai sai su sabin nashi.
Nigeria tana da wata yarjejeniya ne irin wannan da kasar Dubai.
Muna da treaty MOU kenan wanda aka yi signing ya nuna cewa za su ba mu haɗin gwiwa wajen kama mutanen da suka ciwa mutane a haki wajen maganan extradition.
Kuna shirin kenan ku nemi cewa a dawo da shi Nigeria ne ko kuma a ya zauna a can a yi masa shari'a
ba kure haka ne a dawo da shi Nigeria so that a samu a hunce shi sai kuma a karbo kudin jama'an da aka dauka za mu yi tracing abubuwan amma jama'a kudin su
zuwa wani lokaci ne kake ganin cewa za ku mika ma ita Interpol neman a dawo da shi dinnan
this week ba zai wuce wannan week ba. In fact, yau ma yanzu mun fara process din cewa a dawo da shi muna nan muna we are talking muna magana da Interpol muna tana kuma Dubai authority mun muna magana da su dan Dubai yan sandan na ce ma da yan doka su ma muna aiki da su muna da yarjejeniya da su kuma ba Dubai ba kaga wannan abin ya nuna cewa baka zuwa ko ina fa wallahi duk dai inda ka dauki shi yasa nake cewa mutane su hada kai su maida da dukiyar jama'a dan a samu zaman lafiya dan ba ka ba ba inda zaka je anan ma West Africa muna nan muna yarjejeniya yanzu za mu sanarwa manyan committee na head of state za su yi approving wato ka dauki wani abu ka je West African country mu za mu je nan daga West African country su yan sanda za su ba mu hadin kai mu debo ka da mu debo kudin mu kawo ka gida a hukunce ka
idan mutun ya dauki kudi a Nigeria ko ya gudu kaman kasar Sierra Leone ko ya gudu Ghana ko za ku iya zuwa har can ku kenan ku kama shi kake nufi
kore kai kai Hausa ka kai bayani sosai haka ne haka maganan ki zo bar gudu ne ko ina in fact muna so mu moving daga West Africa to rest of Africa za a kai wannan yarjejeniya din har African Union. African Union ta sa hannu cewa kai nan gaba fa wani ya barna wani waje ba zai goya wajen mu ba yan sanda sun nemi su za su dauke shi.
Shugaban hukumar yaki da rashawa ta Najeriya Ibrahim Magu a zantawarsa da Saleh Shehu Ashaka. Gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce tana buƙatar ƙarin kuɗaɗe daga Bankin Duniya domin tsugunar da dubun dubatar 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya ɗaiɗaita da ke shirin dawowa daga ƙasashen Kamaru da jamhuriyar Nijar. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu na tafi da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Borno Professor Abubakar Umar Zulum ya ce akwai buƙatar Bankin Duniya ta keɓewa jihar Borno kaso mafi tsoka cikin irin kuɗaɗen da takan ɗebe wa al'umman da rikicin Boko Haram ɗin ya shafa musamman ma na shirya arewa maso gabacin Najeriya. Gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da wasu shugabannin Bankin Duniya da shugabannin farfaro da shirya arewa maso gabacin Najeriya da ma hukumar tallafa al'umman wannan yanki da ake kira MCRP suka ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno don bibiyar yadda aka sarrafa waɗannan kuɗaɗe da babban Bankin Duniya kan samar ma waɗannan jihohi musamman ma jihar Borno ganin cewa ita wannan rikici ya fi shafa. Gwamnan ya ce zaka gwamnatin jihar Borno don gudanar da shirin ta na taimaka waɗanda wannan rigingimu ya shafa musamman ma koyar da sana'o'i da harkokin karatu da samar da tsaftataccen ruwan sha da ilimi da hanyoyin mota da dai wasu buƙatu na al'ummanmu. Ya ce muna so mu samu kuɗaɗen da za mu zuba wajen harkokin noma ganin cewa mafi yawan al'ummanmu manoma ne da mu sa musu kayayyakin noma irin na zamani.
More areas are liberated, therefore we need more non-food items also for onward distribution to the internally displaced persons, especially the 60,000 IDPs who are coming from the mineral camp in Cameroon, as well as about 40,000 who are coming from the Republic of Niger in dire need of the non-food items.
Yes, I call a little dama da zaka aka ento. Da haka muna buƙatan kayayyaki da dama. Za mu taimaka wa irin waɗannan mutanen da ke waɗannan wurare musamman ma ga 'yan gudun hijira kusan 60,000 da su taso daga Minawawu da ƙasar Kamaru za su kuma dawo gida da kuma wasu 40,000 da su taso daga ƙasar Nijar suna buƙatar irin wannan taimako ƙwarai da gaske.
For the 40 million allocated I think for most they deserve to be given 38 million out of this.
Ita cikin dala miliyan 5 da za a bayar al'ummar shirya musu gabacin Najeriya ya kamata a ce ta harbin ta samu dala miliyan 38 da in ta fi fuskantar matsala fiye da kowace jiha a wannan shiya a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Dauda Biyu. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Abin da nake so ku gane bayyayuwa ne a gama bazum da hamma.
Ɗan hamma na zabi duk waɗanda nan ne ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban hamma.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihohin Nijar Hamma Ahmadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake sukar lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin Nijar kwanakin baya din. Ake ta karfafa zaton cewa Hamma Ahmadu dai yana daura damarar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in Allah ya kaimu shekarar 2021. To damun kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta PNDS tarayya ta riga ta tsaya da Bazoum Muhammad wanda shine shugabanta kuma minista harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zabe na shekarar 2021. Shi yasa zan bude shirin nan yau da wannan tambaya. In abin a ce a yau ne ake wannan zaben na shugaban kasa, ana jin wane ne yan Niger za su zaba wanda zai lashe shi wannan zaben a tsakanin shi Bazoum Muhammad da kuma Hamma Ahmadu. Bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can Yemen Sulaiman Mani Barma ya samu ɗauko mana daga kan titunan birnin.
Mai magana shi ne Alhaji Aminu Tarayya. Abin da nake so ku gane bayyayuwa ne a gama Bazoum da Hamma. Saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan Niger. Jam'iyya ce wadda firman ke kakama lungu hudu gaba ɗaya babu wanda ya kai ta yawan jama'a. Kuma kana zancen zabe yalla watakila bon ba mu sani bisa harkar fannin shari'a amma Hamma da waya ce zabe saboda kowa san abin da abu su gaishi
lumana ba ta kama kafar tarayya kuma ta lumana kuma ko dai zantar ba ta zuwa balle ma har Hamma zo mai makara da su ko dai zantar ba za su zuwa balle Hamma makara da su
Muhammad Abubakar ne kamar duka mamban ne na Bureau Politique na Lumana Afrika.
In ka ga an yi zaɓe Niger ka tabbatar da mu ciki shakka ba. Wannan shi ko tunani ma a bari ne na abanga za a yi zaɓe za a yi shi don ba mu bar mu kowa fage su yi su wadai gara ma don su tabbatar a dama ita ce suke so. A ce Lumana ba ta zaɓe ko Hamma bai zaɓe saboda ƴan Hamma na zaɓe duk waɗanda nan ne ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban Hamma. Kuma mu kowa ya san da haka na haka mu kaga ai suna abuka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce Hamma na kandida amma mu duk wanda aka kandida kowa ma shi taho ayi
to ga Sheikh Suleiman. To mutanen jihohin Niger da dama suna daukar cewa tsaye da Bazoum Muhammad kamar wata dama ce suka samu su zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tsaye da shi ta shi shugaba Muhammadu Isuhu da mulkin da ta yi.
Ni ce malama Maryama gaskiya rukun Muhammadu Isuhu dai mun ji daɗi tare ya mu damu mu aiki gaskiya a Niger mu dai rukun shi yayi wannan rukun nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Niger saboda duk in ka diba cikin jihohin mu na Niger Muhammadu Isuhu ya yi aiki ta kowane fanni hanyoyi harkar lakwal kowanne dai duk ya yi bakin kokarin shi saboda haka sai ce kandidan su ya samu nasara a zabe na gaba insha Allah.
Sunana Ramat Alim. Allah ya kama mu da cikin wangan kwamba da muka nan gai. Matsalolin mu mata da yawa ran. Baske ka san yau in babu kwanciyar hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanciyar hankali cikin kasar mu ta Niger. Kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji.
Haka ne. To a cigaban muhawarar da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya da mai mulki da kuma Habila Rabi'u na jam'iyyar ɗan adawa ta MP a kishin ƙasa. Akan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne za mu tashi abin da dukkan alamu ba abin a zo a gani ba ne a wurin 'yan adawa kamar su shi Habila Rabi'u ɗin.
To akan fannin abubuwan da zai hudi na cewa sun yi aiki in ka dauka duka abubuwan da suke hudi sun yi kenan anya su ne dan kasar Niger ya zabe su akan su
su hanyoyi duka
wani hanyoyi da za ta kawo zancen kace sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum yazo yayi bakunci yazo daga dore ido akan hilin jirgin sama yace a wannan hikima ya akai aka yi ta saboda Allah da Annabi Kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama Goskorima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jingina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu za mu zama ɗan Niger ne masu kallon shi amma ba za mu buga gaba mu ce namu na kanmu bane matsayin jingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsare in ka dauka duka hanyoyin da Ishanjar kenda yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane dan Niger yake jira yau adam manzo mu yi maka mu adalci mu duka ga Allah za mu koma nayi imani da Allah ni na shiga karkarun Niger da dama a cikin tahiya ta insan kasan Niger insan yaya halin da ɗan Niger suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ci maka da su da mazajen su da ɗiyan su
Adam manzo kaji abin da ƴan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba
su ne ƴan adawa ba damuwar su bane su talakawa shi talaka da aka kai ma ruwan sha talaka da Allah ya sabkar da ruwan shi da ruwan damana ruwan ruwan sha zan dauka maka misali daya
saboda Allah
garin Zandes garin Zandes an kai ruwan sha ko ba kai ba 24 miliyar miliyar 24 gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta sa dan ayi maganin matsalar ruwan sha na garin da magaran ni dan da magaran ni na san matsalar ruwan da magaran wallahi tallahi
amma na gani dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da shingina
kasa Amurka ita ce babbar kasar da ta yi kowace kasa ci gaba a duniya kasa Amurka ma har yau cin bashi take dan ta kare ci gaba kenan cin bashi ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciyo shine ya kamata a bincika a san mene kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciyo abin alheri ne aka yi wanda ɗan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu dan mu fuske ba su yarda ba kenan in kana duk abin da kake yi ka wadi gaskiya goru banda yayi zancen goru banda shekaran jiya an samu matsalar guta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga goru banda ta hito lalle ba ta isi garin Yamai gaba daya ba dan saboda duka production din da take kamar tana daukan kamar tana bada kashi 45 na bukatun garin Yamai dan wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a gyara waccan fan din da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goru banda kuma ba ta yi amfanin komai ba wannan ba gaskiya bane alƙawari ne da shugaban kasa ya dauka ladda aka yi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki yake gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi shirye zabe tsarkakakke kuma ya baima wanda ƴan ƙasa suka zaba mulki kuma wannan insha Allah ta'ala za a yi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kaji ta yake abin da yake cewa ta yake dan takarmu ba zai ci zabe ba bai san ba zabe ɗan ƙasa suke zaɓe kuma Allah ne yake zaɓe
amma ana kwatanta kamar ɗan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya ɗan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba
ɗan takarar jam'iyya ne tunda waye tsaida shi ɗan takara ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yadda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayan su ga wannan takarar
wato sai an bi ka'idodi
akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaida dan takara
shi kuma bai bi ka'idodin ba
duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka dan wannan ne
wato shi tsohon minista ne
ke kawo ga tsaida dan takara ba zuwa Muhammad
wai misali shi tsohon ministan kuɗi bai bi wadannan ka'idodin bane saboda shine ba amince da takarar shi ba
a'a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya yayi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongres din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin haɗin kai cikin fahimtar shi na akai wannan kongres
ba ku tunanin wata kila nan gaba a samu wanda za su ballewa
insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai balle daga jam'iyyar PNDS tarayya
Habila a baya bayan tsaye da shi Bazoum Muhammad a matsayin dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bangaren ku na ƴan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi Bazoum din ya bar mukamin sa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaida shi takara shi me kuke fargaba
riga kai ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun ka tsaida dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida duk wani sha'ani na zabe karkashin kulawar wannan minista yake
amma ai hukumar zabe ita ke shirye zabe
ina zuwa ai hukumar zabe ke shirye zabe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zabe za ta zartar ko za ta tahiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zabe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abin ba tare da tuntuɓawa tunda in kudi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga ofishin minister
cikin gida da samu magana cewa hukuma ce mai zaman kanta
amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi tahiyyar duka shirya zabubbuka saboda haka bai yiwuwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma karshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke dan takarar kuma kai ne kake kula da waɗannan
to sanin ku da yake malamai to welcome su wannan yan bagoman da ake magana su wane ne meye matsayin su a siyasa ta Niger meye kuma alaka su da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa sannan kuma meye alaka harkokin tsaro musamman hare-haren ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauran su a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafi wannan su ne abubuwan da zamu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna a kai yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma shi musamman Yusuf Abdullahi wakilin namu da ya shirya wannan muhawara da a can yamai a madadin su duka jini Ali Mustapha Sakwata a nan Washington DC mun baku lafiya.
Shi gaida Aliyu Mustapha Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Yawtar cutuka masu nasaba da ruwa da ƴan Najeriya ke fama da su da kuma karancin tsaftar muhalli a galibin karkara da birane na daga cikin matsaloli da suka zabar da gwamnatin Najeriya wajen ayyana dokar ta baci a waɗannan bangarori. Yayin bikin ayyana dokar a bara, shugaba Muhammadu Buhari ya umarci gwamnatocin jihohi su bi sahu domin cimma nasara. Shekara guda bayan umarnin shugaban gwamnatin jihar Katsina ta ayyana doka ta ɓaci a ɓangaren ruwa da tsaftar muhalli da ke zaman wani ƙudurin kawar da hanyoyin ɗaukar cutuka da yaɗa su a tsakanin al'umma.
To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi da ƙarfe 8 agogon Najeriya domin yin cikakken rahoton. Yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a taƙaice.
Mun tala ga labaran a takeice. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta Talata tare da shaidu uku da kuma abinda suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokanan hamayyar siyasarsa. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong yayin da aka samu arangama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Hukumomi a Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na kokarin dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta barke a dukkan fadin kasar. Wanda a cikinta akalla mutum takwas suka mutu tunda aka fara ta a ranar Juma'ar da ta gabata.
To a gaida Hafiz Baballe da wannan kuma muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonninku. Yanzu ka a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ba da umarni Malam Sidi. sai kuma injiniyan ma wannan safiyar Jim Cook Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC ke sallama a huta lafiya.